بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. إن كدوب صحيح سنن النسائي حديث ندوب بيرد أري بيرد أبو مشابك دكما سلسلة الأحاديث الصحيحة hadisi na 443 har wa yau hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisi na 940 da kuma hadisi na 2967. Abu Huraira ya ruwaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقامة. wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah Abu Huraira ya ruwaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ta'awwazu billahi min jari su'i fi daril muqama ya ku musulmai ku rika neman tsarin Allah game da mugun makwabci a gidan da kuke zama inji annabi Muhammad ta'awwazu billahi min jari su'i fi daril muqama fa wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ista'izu billahi min jari su'i fi daril muqama ku musulmai ku rika neman tsarin Allah madaukaki game da sharrin mugun makwabci a gidan da kuke zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana umarni ga al'ummarsa cewa su rika neman tsarin Allah madaukaki game da sharrin mugun makwabci jama'a makwabta iri-iri ana samun makwabcin da bai da sharri sai dai kuma kai baka sanin zukatan mutane Allah shi ya bar wa kansa sanin gaibi don haka ka bar al'amarin ga Allah madaukaki mafi dacewa ka dauki umarnin annabi Muhammad ka rika neman tsarin Allah madaukakin sarki game da sharri na mugun makwabci da ba a samu da manzon Allah bai yi wannan umarnin ba kamar yanda kake da niyya na zama a gidanka zama na dindindin haka nan kake bukatar wannan addu'a bukata ta dindindin har abada babu wata rana da ya kamata a ce ka bari baka yi wannan addu'a ba me yasa saboda shi kansa manzon Allah baya ga cewa yayi umarni ga al'ummarsa su rika yin wannan addu'a suna neman tsarin Allah madaukaki game da sharri na mugun makwabci ka duba sahihul adab al-mufrad hadisi na 1170 hadisin kuma yana silsilatu sahiha a mujalladi na 3 shafi na 429 da Abu Huraira da Uqbah bin Amir sahabban annabi Muhammad ne mutum biyu waɗannan sahabban na manzon Allah Abu Huraira da Uqbah bin Amir sun ba da labarin cewa lallai wannan addu'a tana cikin addu'o'in da manzon Allah ya rike a rayuwarsa saboda muhimmancinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqam babu ko shakka wannan yana cikin addu'o'in manzon Allah kun ga da farko manzon Allah ya umarci al'ummarsa su rika yin wannan addu'a su rika neman tsarin Allah game da sharri na mugun makwabci baya ga cewa manzon Allah ya yi wannan umarni sannan shi da kansa ya yi aiki da abin da ya umarci al'ummarsa su yi Abu Huraira da Uqbah bin Amir sun ba da labarin cewa hakikatan daga cikin addu'o'in annabi Muhammad akwai wannan addu'a ta neman tsarin Allah game da sharri na mugun makwabci manzon Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqam ya Allah ina neman tsarin ka game da sharri na mugun makwabci a gidan da nake zama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wannan addu'a a cikin sallolinsa yana wannan addu'a a duk lokacin da ya samu dama babu hadisin da ya ayyana mahalli guda wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gabatar da wannan du'ai illa dai manzon Allah ya yi umarni musulmai su riki wannan addu'a kuma shi da kansa ya riki addu'a din idan kana son ka samu cikakken tsari na Allah madaukaki a gidanka to kai riko da sunnar manzon Allah wanda duk yake so ya samu cikakken tsaro a gidansa wallahi jama'a mutane da yawa sun halaka saboda kokarin nema wa kawunan su tsaro a cikin gidajensu har in kana son ka samu cikakken tsaro a gidanka don Allah ka koma ga sunnar annabi Muhammad wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da annabi ya rike a rayuwarsa kuma ya samu cikakken tsaro na Allah madaukaki a gidansa. Manzon Allah da kansa yana wannan addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqam. Ya Allah, ina neman tsarin ka game da sharri na mugun makwabci a gidan da nake zama. Kuma na biyu, Abu Huraira ya dada bada labarin hadisin Annabi Muhammad. Manzon Allah yace, idza kharajta min manzilika fa salli rak'atayn, idan zaka fita daga gidanka a lokacin da kai niyyar zaka fita daga gida, Manzon Allah yace to kai kokari kai sallar nafila raka'a biyu, tamna anika makharaja su'i, waɗannan nafilu guda biyu a dalilin su zaka samu kariya game da mummunan fita. Fitan nan da zaka yi ba zai zama mummunan fita ba, inji Annabi Muhammad. Wa idza dakhalta ila manzilika, kuma a lokacin da ka shigo gidanka ka fita ka dawo kana shiga, Manzon Allah yace fa salli raka'atayn, nan ma dai kai sallah nafila raka'a biyu, tamna anika madkhala su'i, waɗannan nafilu guda biyu za su kare ka daga mummunan shiga. Akwai mummunan fita, akwai kuma mummunan shiga. Ka fita lafiya baka dawo lafiya ba, kaga an yi mummunan fita. Akwai mummunan shiga kuma mummunan fita, ka shiga lafiya amma baka fita lafiya ba. Annabi Muhammad yace duk mutumin da yake son ya samu tsarin Allah game da sharri na mummunan fita da kuma mummunan shiga, to yayi riko da wannan karantarwa. In zaka bar gida kai nafila raka'a biyu, in ka shigo gida kai nafila raka'a biyu. Malaman hadisi da yawa sun karbi wannan hadisin, sun yadda da cewa hadisi ne mai kyau. In ka duba silsilatu sahiha, hadisi na 1323 da sahihul jami'i sagir, hadisi na 505 da bugiyatul mutatawwi, malamin ya saka wannan cikin nafil filu da suka tabbata a sunnar Annabi Muhammad. Ka duba shafi na 91. Kuma babu laifi kai wannan nafila a kowane lokaci, duk sa'ilin da ka shiga gida kai nafila raka'a biyu, kuma duk sa'ilin da zaka fita kai nafila raka'a biyu. Menene hujja? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya masa rahama, a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 23 shafi na 186 yace, dukkan wata nafila, dukkan wata sallah wacce take da sababi, kana da damar ka yi ta a kowane lokaci. In dai nafila tana da sababi, to kana da damar ka yi ta a kowane lokaci. Nafilar da ba ta da sababi ita ce wadda ake hana ka yin ta a lokutan da aka hana musulmi ya yi sallah, kamar lokacin da rana take fitowa ko lokacin da take faduwa. Amma matukar wannan nafila tana da sababi, to daidai ne ka yi ta a kowane lokaci ka samu hali. Na uku, wani hadisi ne na Anas bin Malik wanda ya tabbatar mana wata hanya da ake samun tsaron Allah a cikin gida. Hadisin Sheikhul Islam ya saka shi cikin littafinsa Al-Kalimu Tayyib shafi na 59. Hadisi ne ingantacce daga Annabi Muhammad. Hadisin Anas bin Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda zai fita daga gidansa sai ya ce, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahi. Zaka fita ne daga gidanka sai ka ce, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la ilaha illallah. Wata riwaya aka ce, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Waɗannan abubuwa guda uku ake so ka faɗa in zaka fita daga gida: bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Ba a ce ka rubuta ka sha ba, ba a ce ka rubuta ka ɗora a wuyanka ba, ba a ce ka nemi ƙahon ragon layya ka rubuta ka binne a tsakiyar gidanka don ka samu tsaro na Allah ba. Annabi cewa ya yi wanda ya faɗi waɗannan kalmomi guda uku: bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Yana gama faɗin haka, yuqalu lahu, za a ce, kufita wa wukita wa hudita, kai bawan Allah an isar maka, kuma an baka cikakken tsaro sannan ka samu shiriyar Allah. In ka faɗi kalmomin nan guda uku kana samu wasu kalmomi guda uku. Ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Sai a ce kufita, an isar maka bukatunka da zaka fita nema. Wa wuqita, kuma an tsare ka daga dukkan sharri. Wa hudita, kuma an baka shiriya ta Allah madaukaki. Manzon Allah yace wata naha anhu shaytan, shi wannan mai gidan da yayi wannan addu'a kafin ya fita, in yana tafiya ya gamu da shaytan matsawa yake ya bashi hanya. Shaytan kansa ba aljani ba, shaytan kansa matsawa yake yace to ga wani ya fito. Fa yaqulu li shaytanin akhar, yake ce ma wani shaytanin, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. In wani aljani yayi nufin kinkaranka, sai shaytan yace masa to ina zaka ci nasara akan mutumin da tuni ya samu shaidan shari'ar Allah, ya samu tabbacin kariya na Allah, sannan kuma ya samu tabbacin Allah ya isar masa bukatunsa. Kai riko da wannan zikiri in kana so ka samu cikakken tsaro a gidanka. Na ƙarshe, hadisin yana cikin silsilatul sahiha, hadisi na 3193. Ummu Salama, Allah shi kara mata yarda, matar manzon Allah, tace manzon Allah bai taba fita daga gidansa ba face yayi wannan addu'a. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya Allah, ina neman tsarinka, fitan nan da zan yi kada in yi dalilin batan wani dan adam, kuma kada wani dan adam ya batar da ni. Fitan nan da zan yi, ya Allah, ina neman tsarinka, kada in raba wani da imanin sa, kada kuma ni wani ya raba ni da imani na, ko in yi dalilin da zai sa wani mutum ya zame ya kauce ya bar tafarki madaidaici. Ya Allah, fitan nan da zan yi ka kare ni, kada in yi zalunci ni ma kuma kar a cuce ni. Sannan fitan nan da zan yi, kada in jahilci wani mutum, kada kuma wani ya yi jahilci a kaina. Waɗannan nau'ukan zikiri guda uku da kuma nafilfilun nan sun tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda yake son ya samu tsaro a gidansa sai ya yi riko da su. Wallahi jama'a, wanda duk yayi koyi da manzon Allah zai yi babban nasara. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ya ku masu da'awan ahlus sunna, kuna da'awan, kuna son sunnar Annabi Muhammad, to hakika kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku game da halin manzon Allah. Kada mu bayyana sunna a bakinmu mu ki dabbaka shi a gabubbanmu. In aka ce ma ga wata addu'a ta Annabi Muhammad, kai mata riko da gaske. In aka ce maka ga wani zikiri na manzon Allah, kai rikon wannan zikiri da gaske. Wake iya haka ba kowa bane. Allah ya ce liman kana yarjullaha, sai kawai wanda yake fatan ya samu rahama ta Allah, wanda yake fatan ya samu rahama ta Allah shi kadai yake iya koyi da manzon Allah. Wal yawmal akhir, wanda yake fatan ya samu rabo a ranar tashin kiyama. Wa dhakarallaha kaseera, mutumin da yake yawan tuna Allah shine wanda yake kokarin koyi da Annabi Muhammad. Akwai abubuwa da dama na kurakurai da suke aukuwa ga musulmai ta sashin ginin gidaje, babu ko shakka. Kada ku manta, gini kansa ya samu karantarwa daga Annabi Muhammad, amma da dama mutane ba su yin bincike akan matsala da ta shafi gini, kuma wallahi ana samun kurakurai da dama akan waɗannan abubuwa. Nake so in mana matashiya, abubuwan suna da daman gaske. A wannan rana ta Asabar 27 ga watan Rabiul Akhir hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tana da shekara 1429 daidai da 3 ga watan 5 shekara ta 2008, karkashin gayyatar Alhaji Umar Waziri, Allah shi kara mu rayuwarsa albarka. Abu na farko, kada mu yi sakaci da waɗannan addu'o'i na Annabi Muhammad. Duk mutumin da zai yi gini, to ya tabbata gida ya samu wani nau'i na zikiri daga bakin manzon Allah. Yanda ka san akwai zikiri da ake yi in za a shiga masallaci, da wanda ake yi in za a fito daga masallaci, haka dan gida yake da nashi nau'ukan zikiri. Kada ka yi watsi da zikirori da suka tabbata daga bakin Annabi Muhammad. Kamar misali, wannan addu'a da manzon Allah yake yi, Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi darin muqam. Kada ka yi watsi da waɗannan addu'o'i na Annabi Muhammad. Kada ka yi watsi da waɗannan nafilu da manzon Allah ya karantar da mu. Ka koma kana riƙon da abubuwan da basu tabbata daga manzon Allah ba. Ka sani cewa ba ka samun tsaro a gidanka sai ka yi koyi da manzon Allah, wanda zai tara mutane su sauke masa Qur'ani. Ya gina sabon gida, yana son ya samu tsaro a wannan gida, sai ya tara mutane su karanta Qur'ani a gidan nan kafin ya shiga. Sai a masa tambaya, a ina ka ga ana haka? Kada wa fatawar Lajnati Da'ima mujallar na 2 shafi na 482 da mujallar na 15 shafi na 101. Haramun dai musulmi ya tara mutane su karanta Qur'ani don wata bukata ta shi, ba shi da asali daga Annabi Muhammad. Duk wanda ya yi ka tambaye shi ina hujja? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kaseera. Kamata yayi a ce duk abin da kake aikatawa kana da hujja a kansa. Kada ku manta, ba ka samun lada a kan wani aiki sai fa aikin da Allah ne ya ce ka yi shi, ko manzon Allah ya ce a yi shi. Abinda ka kirkiro ma kanka, ba ka samun lada a ranar tashin kiyama. Don haka Bakar bin Abdullahi a cikin littafinsa Tashihud Du'a shafi na 295 yake cewa, ihdaru iddati ashkhasin, mutum ya tara wasu mutane, kullu wahidin ya qara'u suratan muayyana, kowane mutum ya karanta wata sura da aka ware masa. Thumma yud'a liman ahbarahum, bayan an gama karanta Qur'ani sai ayi addu'a ga wanda ya tara mutanen, bisa'atir rizqi, Allah ya bashi wadata, awul jahi ko ya samu matsayi, awul waladi ko dawo, hakaza. Kullun ya'malu ala shakilatihi, yace muta'abbidun bima la dalila alayhi, ibada ce wacce babu hujja a kanta. Me ya kamata ka yi in kana son ka samu tsaro a wannan gida da ka gina? Ka koma ka yi kokari ka samo addu'o'in Annabi Muhammad, abinda manzon Allah ya karantar a yi din nan, ka yi riko da shi. Yanda Allah ya yi tsaron gidan Annabi Muhammad, haka nan Allah zai tsare gidan wanda ya yi koyi da Annabi Muhammad, domin Allah ne ya ce ku yi koyi da manzona. Kada ka manta, duk mutumin da ya yi riko da sunnar manzon Allah, ya yi imani da Allah, ya yi tawakkali ga Allah, shedan bai cin nasara a kansa. Innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu,
innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun,
innama
sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun.
Innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, shedan ba shi da iko akan mutanen da suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah, wa ala rabbihim yatawakkaluna, waɗanda suka dogara ga Allah, waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah, suka yi riko da sunnar Annabi Muhammad, kuma suka dogara da Allah madaukaki wannan sunnar ta manzon Allah ta isar musu wallahi shedan bai cin nasara akan su da za a tara bokan duniya akan su yi maka tsafi matukar kai riko da zikirin manzon Allah wallahi ba su cin nasara inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu a inda duka ji an ce tsafi ya ci to ya ci matsafi ne wadanda suka jibinci shedan shine shedan ke cin nasara akan su wallazina hum bihi mushrikuna wadanda suke tarayya da shi mu yi kokari mu yi riko da sunnar manzon Allah mu yi watsi da duk abin da bashi da asali a sunnar annabi Muhammad sai mu tsira da aqidar mu kuma mu ci rabo a duniyar nan har kuma mu samu lada a kiyama nabiyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ko shakka yayi mana shari'a yadda za mu yi rayuwarmu hatta yadda za mu yi gini malamai suke cewa in ka duba sunnar annabi Muhammad za ka samu annabi ya bayyana mana yadda ya kamata ma mu gina gidaje alal misali akwai hadisin da yake silsilatu sahiha hadisi na 282 yana sahihul jami'i saghir hadisi na 887 hadisin sa'ad bin abi waqas manzon Allah yace arba'un minas sa'ada wanda duk ya samu abubuwa guda hudu to ya samu kamjin dadin duniya inji manzon Allah ishara ce mai hankali ke ganewa annabi bai ce ku yi ba sai yace wanda ya samu abu hudun nan to wannan mutum fa ya samu iyakan jin dadin duniya me ake nufi yi kokari ka same su ko manzon Allah yace almar'atu saliha wanda ya samu mata kware to ya samu jin dadin duniya sai manzon Allah yace wal maskanul wasi'u wanda ya samu gida mai fadi ya samu jin dadin duniya wal jaru salihu wanda ya samu makwabci na kware wal jaru salihu mutumin da ya dace ya samu makwabci na kware shi ma ya samu jin dadin duniya sai manzon Allah yace wal markabul hani da wanda ya samu abin hawa mai saukin sha'ani wanda ya hada abubuwan nan guda hudu to shi kam jin dadin duniya sun hadu a gunsa sai annabi ya fadi kishiyoyin su yace wa arba'un min ash-shaqa kuma kishiyoyin su guda hudu sune wahalar duniya wanda duk ya samu hudun nan to iyakan wahala tana kansa annabi yace aljaru su'u ka samu mugun makwabci wal mar'atu su'u ka samu mummunar mata wal markabu su'u ka samu mummunan abin hawa akwala wal maskanu dayyiqu sannan gidanka ya zama matsatse inji annabi Muhammad yace to idan abu hudun nan suka hadu a gunka iyakar wahala ta kare a kanka kaga manzon Allah bai ce ku dauka ko ku bari ba ishara ce mai hankali ke ganewa ashe in kana son rayuwar ka ta yi kyau farko kafin ka yi aure dubi matar kwarai abinda manzon Allah yake nufi kenan ka tabbata ka zabi makwabci na kirki kafin ma kai gida inji manzon Allah idan ka samu matar kwarai makwabcin kwarai annabi yace to gidan da zaka gina kuma ya zama al maskanul wasi'u gida mai fadi kada kai gida matsatse karshen ta sai a ringa ajiyar tukunya a dakin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal markabul hani ka samu abin hawa mai saukin sha'ani wanda duk ya hada waɗannan abubuwa to ya samu dadin duniya wanda ko yake hada su to ya samu wahala ta duniya akwai riwaya ta sa'ad bin abi waqas tana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1047 wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatun min as-sa'ada abubuwa guda uku sun shafi jin dadin duniya wa salasatun min ash-shaqa'i abubuwa guda uku sun shafi wahala ta duniya annabi yace fa min as-sa'adati yana daga cikin alama ta samun jin dadin duniya al-mar'atu ka samu mata ita wannan mata taraha tu'jibuka in ka daga ido ka kalle ta sai ta baka sha'awa duk sa'ilin da ka daga ido ka kalli wannan mata sai ka ji dadi to kai sa'a inji manzon Allah wa taghibu anha fa ta'amaluha ala nafsiha wa malika in baka gida tayi rikon amanar ita kanta da kuma dukiyanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa daru takunu wati'a, wa dabbatu takunu wati'a, ka samu dabba wacce ke mai saukin hali, sannan sari'atul mashi wato wadda take saurin tafiya, abin hawanka ya zamanto mai kyau ba mai yawan tangarda ba, fatul hiquka bi ashabika, ko tafiya ake yi wannan abin hawan zai isar da kai ga abokan tafiyarka. Sai manzon Allah ya ce wa daru takunu wasi'a, gidanka ko ya zama mai fadi, kasiratul marafiki, yana da yawan abubuwan bukatu, matukar gidanka yana da fadi, to ka hada abun wato abubuwa uku din nan na jin dadin duniya. Sai manzon Allah ya ce wa minash shaqai, alama ko ta wahalar duniya ita ce almar'atu taraha tasu'uka, matarka in ka daga ido ka kalle ta sai ranka ya bace, wa tahmilu lisanaha alayka, sannan ta dauki harshen ta ba ta rige maka komi, bayan baka ganin kyanta sannan kuma maganar ta ma babu dadi. Ku duba yadda manzon Allah yake shiryar da al'ummarsa. Manzon Allah ya ce wa in gibta anha, ita ko wannan mata in baka gida ne, lamta amanha ala nafsiha wa malika, ba ta rikon amanar ita kanta bare kuma dukiyarka. To inda duk wannan ya hadu gare ka, babu ko shakka ka samu wahala ta duniya. Allah shi kare. Manzon Allah ya ce wa dabatu takunu katufan, abin hawanka ya zama mai yawan tangarda. Fa in darabtaha at'abatka, in doki ne kada keshi sai ya wahal da kai. Wa in taraktaha lam tulhiqka bi ashabika, in kuwa ka bar dabban ba ta isar da kai ga abokan tafiyarka, wato kamar doki ko kuma jaki. Idan ya zamanto abin hawanka yana da tangarda, yana da matsala, manzon Allah ya ce to babu ko shakka ka samu wahala ta duniya. Ka dubi rayuwar mai afala, ku yi haƙuri, iyakar wahala ta ƙare a kansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mana ishara da abubuwan da zamu yi mu samu dadin duniya. Dan haka ko gini zaka yi, ginin nan a sunnar Annabi Muhammad, a shiryar wasa daki in zaka yi kayi shi wadatacce da fadi, wanda al-Imam al-Minawi a cikin sharhan wannan hadisi a Faidul Qadir a mujallal na 3 shafi na 390 take cewa wannan ba sharadi bane, illa dai shiryarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya danganci halin mutane bin nisbati li hali as-sakin wa iyalihi, wannan ya danganci halin mutumin da ya gina gidan da kuma iyalinsa. Zaka samu wani mutumin karamin gida yana wadatarsa, wani kuma sai babban gida, wani matsatsan daki yana isansa, wani kuma dole a samu dakin yana da fadi. Amma manzon Allah yana mana ishara, matukar kana son ka samu kwanciyar hankali na duniya, to daki in zaka gina shi dakin ma ya zan yana da fadi. Allah shi samu gani. Matashiya ta uku, mutane da dama sun maida gini abin gasa da alfahari da wato kasaita a wannan zamani. Da dama mutane ba su yin gini saboda larura, mutane suna gini ne na alfahari da kuma kasaita. Wannan ya saba siffar bayin Allah da Allah madaukaki ya siffanta a cikin suratul Furqan. Allah madaukaki yana siffanta bayinsa ibadur rahman, bayinsa keɓaɓɓu, bayin Allah mai rahama, suna da siffofi. Daga cikin siffofinsu Allah ya ce walladina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam,
walladina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
Allah madaukaki ya ce bayinsa na kwarai suna wato cikin waɗanda suke irin wannan addu'a, rabbana sirif anna azaba jahannama, ya ubangijin muka kawar mana da azaba ta wutar jahannama, inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yace walladina idza anfaqu lam yusrifu,
alladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama.
Baya ga cewa bayan Allah na kware suna kokarin addu'a Allah ya musu kariya game da azabar wutan jahannama sai Allah ya siffanta aikin su yace walladina idza anfaqu sune mutanen da in sun batar da kudi al-infaq in sun batar da dukiyan su lam yusrifu ba su yin barna wa lam yakturu kuma ba su mako wa kana baina zalika qawama bayan Allah na kware tsakatsaki suke ko da gini mutun zai yi idan yana kokari ya zama mutumin kirki to ya guji gini na kasaita ya saba masifan bayin Allah na kwarai babu ko shakka hadisi da dama sun tabbata daga annabi Muhammad wadanda suke nuna mana cewa gini din nan da muke ganin sa yana da hadari a rayuwar musulmi da zaran mutum ya maida gini gaban sa to karshen ta ya koma bautan wannan gini ya koma hidima ga wannan gini wanda hadisi ya tabbata da Khabbab bin al-Arati yana cikin sahihu sunan at-Tirmidhi hadisi na 2483 yana sahihu al-Jami' as-Saghir hadisi na 2087 yana silsilatu sahiha hadisi na 2831 manzon Allah yace mana yu'jaru ar-rajulu fi nafaqatihi kulliha illa turabi dan adam duk abin da yayi a duniyan nan ana bashi lada banda gini in ji manzon Allah wannan kade ya isa ka gane gini yana da hadari yu'jaru ar-rajulu fi nafaqatihi kulliha illa turabi aw qala illa al-bina a wata riwaya manzon Allah yace illa turabi sai dai kasa in dai kasa aka diba aka dora akan kasa muddin ba masallaci bane to babu shakka wannan mutumin bashi samun lada hadisin nan ya inganta daga manzon Allah kaduba tuhfatu al-ahwazi sharhin hadisin a mujallal nashr shafi na 355 malamin yace wa hada fi bina'in lam yuqsad fihi qurba ginin da dukkai baka yi nufin ka samu kusantar Allah da shi ba aw kana fawqa al-haja ko kuwa ginin gida na'am gida larura kowa yana bukatan yayi mahalli to amma akwai gini na larura akwai kuma gini na alfahari da zaran ginin ka ya dara gini na larura to wannan gini baka samu lada a kansa wannan ita ce fassarar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-Imam al-Minawi shi ma da yake sharhan hadisin a cikin Faidul Qadir mujallal na 5 shafi na 18 yace innal imarata mutanawwi'a wani malami yana cewa gini da kuke gani yana samun hukunci daban-daban gini yana samun hukunci daban-daban kuma hukuncin sa yakan caccanza yace ila wajibin gini yakan zama wajibi hukuncin sa yakan zama wajibi ga kowa ya samu mahalli inda zai rufe asirin sa ashe kai kokarin ka samu gida anan wajibi ne akan ka don kai mata kana da yaya baka da gida kaga mutum yana cikin larura don haka ashe gini yana zama wajibi saboda mutum ya rufe asirin sa sannan wani dubin gini kuma yakan zama mustahabi yaya gini yake zama mustahabi shine inda bai zama maka tilas ba babu mamaki kuna da gidan gado idan babu wanda yace ka tashi amma duk da haka sai kaga wannan gida na gayya ne ina laifi ni in yi nawa daban ko to wannan babu laifi don kai naka wa mubahin sannan akwai ginin da ke zama halal mutum ya yi shi babu mamaki kana da bukatar ka gina shaguna saboda yan kasuwa su kama haya kana samun kuɗi kana rufe asirinka wannan mubahun ne ba a ce wajibi ba ko bai zamanto maka tilas ba ko wa makaruhin gini yana zama makaruhi kai ina gini ke zama makaruhi shine bayan ka gama ginin ta wajen kuskure manan ake samu makaruhi babu ko laifi don kai fentin gida amma fentin ai iri-iri ne ko sai ka aika a kawo ma fenti daga Amurka wani fenti ne da ake sayan sa 200,000 koko miliyan guda kaga nan kuma ka wuce matsayin larura gini kan zama haramun inji wannan malamin ta ina gini yake zama haramun shine inda mutum ya wuce kima an wuce haddi na larura an koma kuma haddi na alfahari shi yasa da dama wasu malamai suka saka gini daga cikin manyan zunubai sababin manyan zunubai kaman in ka duba az-zawajir na Ibn Hajar al-Haythami ya saka babi guda daga cikin kaba'ir albina'u fawqa alhajati lilkhuyala, mutumin da zai gina gida gidan nan da ya gina saboda alfahari, to babu ko shakka wannan ginin nashi yana cikin alfahari, yana cikin manyan zunubai, wato kaba'ir. Allah shi kare mu. Don haka yana daga alamomin tashin kiyama, abu ne wanda bai auku a zamanin Annabi Muhammad ba. A zamanin manzon Allah mutane suna gini ne saboda larura. Manzon Allah ya bada labari, hadisin yana sahihul Bukhari, sahihu Muslim, ka duba Irwa'ul Galil mujallal na farko shafi 32, inda manzon Allah ke cewa la taquma sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, kiyama ba za ta tsaya ba sai an wayi gari mutane suna gasa ta wajen gine-gine. Ashe gasa ta wajen gini, gini na alfahari, gini na nuna kasaita, alama ce ta tashin kiyama. Ka duba bayanin Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari mujallal na 13 shafi na 88, yace ma wa ma'ana tatawul fil bunyan, abinda annabi yake nufi da cewa yana daga alamar tashin kiyama mutane za su koma gasa ta wajen gini, abinda ake nufi da at-tatawul tsawwalawa, inna kullum mimman kana yabni baitan, zaka samu mutum ne yana kokarin gina gida amma yuridu an yakuna irtifa'uhu a'la min irtifa'il akhar, makwabcinka yayi gini hawa daya sai kace ni sai nayi hawa biyu, kaga an koma gasa. Abinda manzon Allah yake nufi kenan, mutane za su koma gasa ta wajen gine-gine. Sai Ibn Hajar ya ce wa qad wujidal kasiru min zalika, an samu haka ya auku, wannan ya tabbata kenan mu'jiza daga bakin Annabi Muhammad. Manzon Allah ya ce duniyar nan ba za ta tashi ba sai an wayi gari mutane suna gasa ta wajen gini. Sai Ibn Hajar ya ce to gashi abin yana aukuwa, wa huwa fi ziyadi, yana ta aukuwa har yanzu. Ibn Hajar ko ya dade da mutuwa, to ga wannan zamani fa ya za a kwatanta gini wanda Allah madaukaki ya bada dama kai tsaye a Qur'ani a gina shi ne masallaci. Gini na gidanka wannan larura ce, in ma babu gini ba za ka mutu ba ko, amma in za ka yi ginin nan to kai hattara. Amma masallaci kam ya samu izinin Allah, fi buyutin azinallahu an turfa,
fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkar fiha ismuhu wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal.
Fi buyutin azinallahu an turfa, gidaje dakuna wadanda Allah ya izini a gina su, wa yuzkar fiha, a rika zikiri a cikin su, ismuhu, a ringa zikirin sunansa a cikinsu, su ne masallaci. Shi ne wani malami ke cewa duk sa'ilin da kai gida to yi kokari kuma ka gina masallaci ko makaranta, ya iya zama kafaran ka in an samu kuskure ta wajen gininka. Wancan ginin ya samu izini daga ayar Qur'ani kai tsaye, hadisai da dama daga bakin manzon Allah. Ka duba sahihul Bukhari da sahihu Muslim, misali hadisin Jabir, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man bana masjidan yabtagi bihi wajha Allah, man bana masjidan, wanda ya gina masallacin Allah nufinsa niyyarsa ya samu yardan Allah madaukaki, bana Allahu lahu mislahu fil janna, to Allah zai gina masa kwatankwacin wannan gini a gidan aljanna. Duk wanda ya gina masallaci saboda ya samu yardan Allah to zai samu kwatankwacin wannan gini a cikin aljanna. Ga hadisin da yake sahihu Sunan Ibn Majah, hadisi na 609, man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatatin aw asghara, wanda ya gina masallaci koda kankantan masallacin kamar shekan tsuntsu ne. Malamai suka ce wannan Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ne saboda misali na kankantan masallacin da ka gina, ba wai ana nufin ana samun masallaci wanda girmansa bai fi shekar tsuntsu ba, wato gidan tsuntsu. Manzon Allah ya ce masallaci in dai aka gina koda kankantan su kamar gidan tsuntsu ne, bana Allahu lahu baitan fil jannati Allah zai gina wa mutun daki gida a cikin aljanna a dalilin haka. An samu hadisi da dama akan haka daga sayyidina Umar da wasu sahabbai na manzon Allah. Ka duba sahihu sunan Ibn Majah hadisi 607, sahihul Jami'i Saghir hadisi na 6128.
Al-fahari haramun ne, kai kokari ka cire al-fahari daga zuciyarka a lokacin da kake ginin gida. Abinda malamai suke nufi kenan ta wajen tsawatarwa da annabi a cikin hadisansa, yi kokari a cire al-fahari, kuma wannan al-faharin illa ce koda a ginin masallaci ne, koda ta wajen ginin masallaci ne haramun ne a samu al-fahari ta wajen gina shi. Kuskure ne musulmi ya rika yin ado wa masallaci. Me ake nufi da wannan ado? Me ake nufi da wannan ado? A waye gari ana zana jikin masallaci. Wannan ya saba karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai bayanin sa yana tafe insha Allah. Kuskure na hudu wanda musulmai ake samu suna aikatawa, ko ko matashiya ta hudu wanda ya kamata mu kiyaye ta game da ginin gida. A lokacin da ka gina gida, to yi kokari a samu duk dakin da ka gina fa ana kwana a ciki. Karka yadda ka gina gida da dakuna sun kai 100 kaman burgu, wasu dakunan ma ba a kwana a cikinsu. Wannan ya saba makarantarwar manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisin Jabir, yana cikin sahihu Muslim hadisi na 2084. Annabi ya ce firashul lirajuli wa firashul limra'atihi wa salisu lidhayfi. Na'am, shimfiɗa guda ta mai gida, ɗayan ta matarsa, ɗayan ta baƙonsa, in so uku kenan ko? Manzon Allah ya ce wa rabi'u lishaitani, in an samu wata shimfiɗan da ba a kwana a kanta to na shaitan ne. A samu shimfiɗar da ba a kwana a kanta to na shaitan ne. Al-Imam An-Nawawi shekarunsa 750 da mutuwa yanzu. Ka duba sharhin da yayi wannan hadisin, sharhu sahihi Muslim a juz'i na 14 shafi na 49, yace malamai sun ce abinda annabi yake nufi shine ma'anahu annama zada alal hajati, abinda ya dara buƙatar ka, fattikazuhu innama huwa lil mubahati, to riko da wannan abin kayi ne saboda al-fahari wal iqtiyar. Sannan yace wa ma kana bi hadhihi siffa fa huwa mazmumun, duk abin da ya zamanto ya dauki wannan siffa to abu ne wanda an kushe masa, bashi da kyau a karantarwar Annabi Muhammad. Wa kullu mazmumin yudafu ila shaytan, dukkan wani abu mara kyau ko sai a jingina shi ga shaytan. لانه يرتبيه ويوسوس به, dan shedan wato shike sa mutun ya yarda da wannan har ya sanya masa waswasi. Da dama kakan samu mutun yayi ginin gidajen da ba a kwana a cikin su, wannan kuskure ne. Nan ma ya danganci al-fahari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akai. Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum
al-hayatud-dunya. Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur.
Al-Imam An-Nawawi yace shedan ke sanyawa mutum waswasi ya ga cewa gina babban gida a yi ɗakuna da dama koda ba a kwana a cikinsu daidai ne, domin akwai mutane da yawa da suke da sha'awar gina villa ko mansions. Kaga mutum ya yi babban gini unguwa guda, kuma gidan nan daga shi sai matansa ɗaya, babu mamaki da 'ya'yansa biyu sai kare guda, domin galibi masu yin wannan za ka samu masu aje karnuka ne. Amma gidan za a samu ɗaki ya kai 100, wallahi a ƙasar nan akwai su da dama. Mutum ne ya gina gida fadin kilomita guda shi kadai a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa in aka sami shimfiɗar da ba a kwanciya a kai, wannan shimfiɗa ta shaidan ce. Al-Imam An-Nawawi ya ce gwargwadon buƙatar ka, babu mamaki kai mutum ne mai jama'a, kana iya samun baki 100 a rana, sai ka tara katifu guda 100, wannan kuma babu laifi, ai larura ce.
dan an samu wata rana da ba a kwana kan kacihar ba nan baka samu laifi ba amma haka nan kurum ka gina dakuna guda 100 ko kasawan haka dakunan nan babu masu kwana a cikin su wannan ya saba makarantarwar manzon Allah ya danganci alfaharin da aka hana shedan shike sanya wannan inji al-Imam Nawawi ya ayyuhan nasu Allah madaukaki yace ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun kusani alqawrin Allah fa gaskiya ne duniyan nan akwai ranar da za ta kare diyan da ka kai ga jin dadin ta akwai ranar da za ka batta fala taqurrannakum alhayatud dunya kada ku yadda rayuwar duniya ta rude ku wala yaqurrannakum billahi algaru kada ku yarda mai rudu game da Allah ya rude ku inna ash-shaytana lakum aduwwun
fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir
inna ash-shaytana lakum aduwwun lallai fa shaytan gare ku maki ne fattakhidhuhu aduwwa sai ku rike shi a matsayin maki innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi dai shaytan kiran mabiyansa yake yi rundunansa ƴan kungiyansa ashe ba kowaye shedan yake kiransa ba sai wanda ya bi shi Allah shi kare mu daga cikin wannan mabiya a kasancewa cikin mabiyansa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kiran ƴan kungiyansa ne kawai don su zan cikin ƴan wuta Allah shi kare akwai hadisi wanda Anas bin Malik ya ruwaito wannan hadisi yana bada tsoro shi yake nuna mana cewa al'amarin gini yana da tsanani wajen manzon Allah hadisin ya inganta babu shakka yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 5237 yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2830 Anas bin Malik ya bada labari yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja wata rana manzon Allah ya fito gashi ga sahabbai fara'a kubbatan mushrifa sai ya ga wani gini mai tudu manzon Allah bai san da wannan ginin ba yana zuwa sai ga wata kubba an gina ta babba fa kala manzon Allah ya ce ma hazihi menene wannan kuwa kala lahu ashabuhu sai sahabbansa suka ce hazihi li fulani ai wane ne wannan gini dan karere rajulin min al-ansar wani mutum ne daga cikin musulman Madina Annabi ya ce wannan gini na waye aka ce ai na wani mutum ne daga cikin musulman Madina wato ba gini ne na gida haka nan Annabi ya gani ba ginin da aka yi na garari ne duk wanda ya zo ya ga ginin ya san gini ne na alfahari Annabi da gani sai ya yi tambaya aka ce ai mai ginin ma musulmi ne kala Anas bin Malik ya ce fasakata wa hamalaha fi nafsihi manzon Allah sai ya shiru sai ya boye abin a cikin ransa bai ce masa habbai komi ba hatta idza jaa sahibuha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ana nan ku can jimawa sai mai gidan nan ya iso ga manzon Allah yusallimu alaihi fi nnasi a cikin mutane ya ce wa annabi assalamu alaikum a araba anhu sai manzon Allah ya kauda kai bai amsa sallama sa ba yayi sallama ga manzon Allah annabi ya kauda kai sana'a zalika miraran kuma wannan abu ya auku akai akai ba sau daya ba hatta arafa rajulun gababa fihi sai dai wannan mutumin ya gane dai babu shakka annabi yayi fushi da shi wal i'raba anhu annabi ya kauda kai gare shi abin sai ya damu wannan sahabi fa shaka zalika ila ashabihi ya gaya wa abokansa yace musu kai wallahi inni la unkiru rasulullah ina muku rantsuwa da Allah yanzu raina fa ta kyamaci ta fara kyamatar manzon Allah abinda annabi ya min ban ji dadin sa ba wannan magana ta samu fassara daban-daban inni la unkiru rasulullah wasu malamai suka ce abinda yake nufi na kyamaci abinda annabi ya min mun zo ummar sallama yake amsa min akai akai wasu malamai suka ce abinda mutumin yake nufi na fara jin kyamar annabi ta fara shiga zuciya na kunga shedan ya fara cin nasara a kan shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi ya wannan mutumin yake nufi inni wato la unkiru rasulullahi na kyamaci abinda manzon Allah ya yi ba shi manzon Allah da kansa ba wasu kuma suka ce abinda yake nufi na kyamaci kaina saboda abinda annabi ya aikata min da annabi ya kyamsa sallamata sai na fara rai da kaina na fahimci lalle akwai naqasu ga imani na ko kun san dalili sai abokansa suka ce na lalle mun san dalili mun ki gaya maka ne amma yanzu tunda ka tambaya ga bayani kharaja wata rana ne annabi ya fito da sahabbai fara'a qubbataka yana fita sai ga qubbar da ka gina faraja ar-rajul ila qubbatihi mutumin yace ashe wannan shine dalili suka ce babu shakka muna gani alamar wannan ita ce dalili don kuwa a lokacin da annabi ya ga wannan dan kareren ginin da kai nan take ya tambaya yace ma hazihi wannan ko menene aka ce na wane ne annabi bai kara komi ba tunda har aka ce naka ne kuma ga abubuwan da annabi ya dingaye maka akwai alamar wannan shine dalilin yace wannan shine dalili aka ce muna ganin alamar haka faraja ar-rajul ila qubbatihi mutumin nan sai ya koma gidan ya nemo diga da cebur fada fahadama ha sai da ya lebur da wannan gidan baki dayansa yafi son ya samu yardan Allah da kuma yardan annabi Muhammad akan wannan gini da ya gina ashe kun ga wannan mutumin yana da imani Anas bin Malik yace bai bar ginin na bahar ta sawa habil ardi sai da ya mai da shi lebur da kasa fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wata rana annabi yana fita sai ya bi ta wajen falam yarha bai ga ginin ba kala sai annabi yace ma falatil qubba menene ginin nan yayi makansa kun ga annabi bai ce me wannan ginin ya aikata ma ginin yace me ginin yayi makansa ya aka yi kalu suka ce shaka ilaiha sahibu ha iradaka anhu wanda ya ginin nan ya kawo kukan kauda kai da kai gare shi in yayi maka sallama baka amsawa yazo ya tambaye mu ko mun san dalili muka bashi labari fa akhbarnahu da muka gaya masa ga dalili fa hada maha shine sai ya rusa suna gama fada sai annabi ya ce ama kusadi inna kullu bina'in dukkan wani gini wabalun ala sahibihi musiba ne ga wanda yayi shi a ranar tashin kiyama illa mala saifa 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 inji annabi Muhammad menene saifa kai mai hankali ya rige gare ka inji kana da hankali ka fahimci maganar manzon Allah dukkan gini damuwa ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama sai fa abinda Ibn Hajar yake cewa ma la budda minhu abinda annabi yake nufi kenan sai fa abinda ba makawa sai an yi ai ba makawa dole ka samu gidan da zaka zauna da kai da iyalinka da ƴaƴanka ko abinda ya zama ba makawa sai an yi to wannan babu matsala amma muddin wannan bai zama larura gare ka ba ka duba aunul mabur a mujallal na 8 shafi na 484 wannan yana zama musiba ga wanda ya gina shi a ranar tashin kiyama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama yayi sharha game da wannan hadisi a cikin silsilatu sahiha mujallal na 6 juz'i na 2 shafi na 802 yace wa alam kasani annal murada min hadha alhadis shi wannan hadisin walladhi qablahu da wanda muka karanta kafin shi wancan hadisi na farko da annabi yace shimfida guda ta ka kai mai gida shimfida guda ta iyalinka shimfida guda ta bakonka in an samu na hudu ba kowa to na shedan ne hadisi ya tabbata babu ko shakka daga annabi Muhammad sannan wannan hadisi kuma annabi yace kowani gini yana zama damuwa ga wanda yayi shi a ranar tashin kiyama sai fa wanda babu makawa a kansa sai yace waɗannan hadisai guda biyu innama huwa sarful muslim an al-ihtimam bil bina abinda ake nufi da tsawatarwan da annabi yayi a cikin su shine annabi yana son ya karkatar da hankalin musulmi an al-ihtimam bil bina kada musulmi ya mai da himmarsa a wajen gini wa tashyidi fawqa hajatihi da gina shi sama da bukatarsa wa inna mimma la shakka fihi babu ko shakka annal hajata takhtalifu bukata takan bambanta bi ikhtilafi a'ilatil bani
ta bambancin dangin uku kuwa abi'a na mai yin gini din killa wa kasara koko iyali shi mai gini din ta wajen kankantan iyali da kuma yawan su mutumin da yake da mata hudu da yara 25 gidan da zai gina ba ɗaya bane da mutumin da yake da mata ɗaya sannan mutumin da yake zaune a Borno babu mamaki yanayin ginin Borno ya bambanta da yanayin ginin Sokoto amma abu ɗaya ya hada dukkan ginin duniya shine alfahari da zaran an ce ginin alfahari a ko ina aka yi shi an san shi wannan shi ake nufi da hadisin nan wa man yakunu midyafan akwai mutumin da ya zamanto mai yawan tare baki ne babu laifi dan yayi dakuna da yawa dan saukan baki wa man laysa kazalika akwai wanda kuma bai samu bakin da yawa kaga shi kuma gina dakuna da dama bai dace gare shi ba fa huwa min hadhihi alhaysiya yaltaqi tamaman ma alhadith alsahih da annabi ke cewa firashul lirajuli wa firashul limraatihi wa salisul libayfi wa rabi'u lishaitan Allah shi samu gani matashiya ta biyar shine zane a jikin gini mun yi bayani cewa alama ce ta tashin kiyama inji annabi Muhammad ka duba sahihul adab almufrad hadisi na 777 da silsilatu sahiha hadisi na 279 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yuwashshunaha washiyal marahil kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidaje suna maginin zane yanda ake zanen atamfa ka dubi atamfa yadda ake zana shi haka zaka ga mutane suna zane a cikin gini jama'a yana aukuwa a yanzu ko a hadisin Abu Huraira kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidajen su na zama su yi masa zane yanda ake zana atamfa kai har masallaci wanda shine Abu Dardai in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 351 da sahihul jami'i sagir hadisi na 599 yake cewa idza zawaqtum masajidakum in aka waye gari kuna yi wa masallatan ku kwalliya wa hallaitum musahifakum kuna yin ado ma qur'anan ku faddamaru alaikum lokacin musiba za ta auka muku sahabi manzon Allah ke fadin wannan magana hatta rubutu a cikin katanga ayi rubutu a cikin katanga ba shi da kyau a karantarwar annabi Muhammad kana cewa ai ka tafi Saudiya na gani a Makka ko na gani a Madina ba hujja bane Makka da Madina ba Allah da annabi Muhammad bane mecece hujjar musulmi alkitabu wassunna na gani a ayar qur'ani ko na gani a hadisin manzon Allah sannan ka duba bayanin alminawi ya mutu hijira na da shekara 1031 yanzu muna hijira shekara 1400 da yan kai ya mutu da dadewa a faidul qadir mujallal na farko shafi na 658 yace fa zakhrafatul masajid ayyuha masallaci kulliya wa tahliyatul masahif ay qur'ani ana zana shi ana masa ado manhiyun anha an hana li anna zalika yashghalul qalb in akai wa masallaci rubuce a jikin kago da waye zane kai da kazo sallah yana dauki hankalinka wa yulhi anil khushu'i wat tadabburi wal huburi ma Allah ta'ala yana dauki hankali ya raba ka da tawali'u da tunanin kana gaban Allah a wannan lokacin wallazi alaihi yake cewa ash-shafi'iyyatu anna tazwiq al-masjid malamai sun bada fahimtar su daban-daban akwai wadanda ke ganin makaruhi ne wasu na ganin babu laifi shi da ke cewa to mazhaba ta shafi'iyya tana ganin ayyuwa masallaci zane walau al-ka'aba inji al-imam al-minawi kadu wa faidul qadir yace koda dakin ka'aba ne bizahabin wa fidda ace an zana da zinari da azurfa haramun mutlaqan haramun ne a sake wa bigairihi ma yake cewa to in ba masallacin ka'aba bane ko masallacin manzon Allah to makaruhi ne amma ace an je ga ka'aba an yi haka bai ma dace ba ashe kaga a rubuce ma bai dace din ba alittafan sunna Allah shi samu gani ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwatish shaitan
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كدك بتاكل شيطان وي إيمان إن كني إيماني تكوي هكرا إن جاء الله مدهكي kada ku bi takun shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan wanda ke bin takun shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaytan ke umurni da al fahsha da mumunan aiki aiki wanda shari'a ta ki shi wallahu la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu in badan falalar Allah gare ku da rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin bab wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah ke tsarkake wanda ya nufi wallahu samiyun alim Allah mai ji ne masani muna roƙon Allah madaukake sa albarka a cikin wannan haduwa tamu Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa ai hakuri da abin da na faɗa gaskiya yana da yawa dan littafi guda ne kurakuran musulmai ta sashin gini Allah ya nufe mu da wallafa wannan littafin kuma Allah ya nufe mu da saduwa a wani lokaci na gaba anan dake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum
yana tambaya yace tunda magana ne ake akan gini menene matsayin gina masallaci a cikin gida yadda aka saba a zamanin mu na yau sai kaga mutun ya gina makekin gida sai samu dan kankanin guri kuma sai ya dan gina masallaci yace to akramakallahu menene matsayin wannan amsulunci
Allah ya ji kan mallam Ibrahim ba mai shinkafa yana kiran sa wai Allah gana ka
na'am
ya kashe miliyan 100 a gina gidansa sai ya ware 100,000 na Allah wannan bid'a ne babu ko shakka mutum ya gina gida ya masallaci to idan kowa zai haka shikenan kowa zai zauna a gidansa ba za a je masallaci mahada ta mutane baki daya ba ba shi da asali a musulunci illa yanayin zamani ya kawo shi kuma yanayin zamanin da ya kawo shi ya hada da wasu illoli na daya ya gina gidansa baya son ya bar wannan gidan dan ya tafi wani guri ya fi son ya zama duk bukatunsa na wannan gida hatta sallah saboda haka sai ya masallaci a jiki na biyu ya gina gidansa yana gane yana da wadata in ya fita zuwa sallah wani guri yana tsoron barazana ma rayuwarsa yana tsoron wani zai buge shi a hanya sai ya masallaci a gidansa to amma yakan zama larura a inda babu masallacin idan babu masallacin a unguwa sai kai masallaci a jikin gidanka ka taimaka tunda insha Allah jama'a za su taho nan ayi sallah illar inda take zuwa shine a ce kowa yayi haka to in kowa yayi haka hikima ta haduwar musulmai a wuri guda ayi ibada dai ta kau ya zama kowa sai zauna a gidan shi kenan yayi sallah amma ka samu abin wai yana da asali daga Annabi Muhammad ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ban taba karanta shi ba a rayuwata yanayin zamani ya kawo shi da yake ana manyan gidaje sai mutane na irin waɗannan masallaci ba shi da asali a musulunci na'am
mai tambaya na biyu akramakallahu yana cewa ka kawo addu'o'i da mutum in zai fita a gida zai yi su sannan kuma yace ka kawo bayanin sallah nafila raka'a biyu da mutum zai yi in ya fita ko zai shiga yace to wayannan addu'o'i za a yi su ne yayin tafiya za a yi su sannan kuma wayannan addu'o'i guda biyu din dukkan su biyu mutum zai yi ko kuma a ɗaya zai yi ibar ɗaya
wato duk inda aka samu at-tanawwu imma ta zikiri ko ta addu'a wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ta wajen addu'o'i da zikiri
da dama za ka samu in an karanta da wani zikiri za ka samu ba nau'i guda ba ne, akan faɗi nau'i ɗaya ko biyu ko fin haka. Misali kiran sallah ba iri guda ba ne, suna nan da yawa. Tahiyar sallah za ka samu nau'i-nau'i, salatin annabi za ka samu nau'i-nau'i. Wato waɗannan abubuwa sauƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasa al'ummarsa. Ba sharaɗi ba ne ka tattara su gaba ɗaya ka ce za ka yi su. In ka yi riko da guda ya wadatar, amma malamai suna cewa mafi dacewa gare ka shine ka tattaro addu'o'in duka, sai ya zama in ma za ka haɗa su gaba ɗaya, kamar yadda Bakar Abu Zaid yake faɗa a cikin tasihu du'a, ya ce mafi dacewa, mafi ga musulmi abinda ya fi sama masa kamala ta imani shine in aka ce ga wani nau'in zikiri da ake yinsa a wani lokaci. Kamar misali, ga nau'ukan zikirin da ake yi da safe, ga nau'ukan zikirin da ake yinsu da yamma. To wanda ya fi samun siffa ta kamala shine wanda ya haɗa nau'ukan zikirin nan gaba ɗaya yake yinsu. Na safen duka zai, na yamman duka zai, lokacin kwanciya duka zai, hakanan na fita daga gida zai haɗa duka. Wannan ya fi samun kamala na siffa wanda ya riko da sunnar manzon Allah. Sai ya ce amma ba sharaɗi ba ne, idan ba ka da halin riƙe duka kana iya ɗaukan guda ɗaya. Sai dai a nan ma ba a so hakan ba, an fi son in ba za ka ɗauki duka addu'o'in da ake yi lokacin shiga gida ko fita ba, to aƙalla dai ya zama ana samu kana jujjuya su. Da za ka fita yau sai ka yi wannan, da za ka fita gobe sai ka yi wannan, ko an jima da za ka fita sai ka yi wannan, kana caccanzawa. Ya fi a ce ka yi riko da ɗaya ka watsar da saura. Hakanan tahiyya take, hakan abin nan salatin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake. Kada ka ɗauki salati guda ɗaya ka bar sauran, mafi dacewa shine a samu kana caccanza su, kana amfani da dukkansu. Wanda ya fi nuna cewa kai ɗin nan mai son annabi Muhammad ne, har ma ka iya haddace dukkan salatocin manzon Allah. Wannan shi ya fi dacewa a kan a ce mutum ya yi watsi da su duka, amma ba sharaɗi ba ne. Don haka in ka ɗauki guda ɗaya ya wadatar insha Allah. Su ne ko? A'a, ba sai zai ta. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza dakhalta baitaka ko manzilaka wa iza kharajta min manzilika, duk sa'ilin da zaka shiga, duk sa'ilin da zaka fita, ba sai zaka yi tafiya ba. Fita duk inda zaka fita, inda zaka fita daga gida to yi wannan zikiri. In ka shigo yi wannan zikiri, ai ibada kake. Ya zama kenan, don duk sa'ilin da kai Allah yana baka garkuwa, yana baka kuma lada. Saboda duk kalmar da ta fito bakinka na zikiri ba za ta faɗi haka nan ba, Allah yana ba saka maka akai insha Allah. Babu inda aka ce sai za ka yi tafiya za ka yi. Ina jin su kenan.
Ya koyi na ƙarshe shi mai tambaya na ƙarshe, tunda malam daga national headquarters kake yana magana ne kan kafuwar kungiya, yace wani ya ji yana bayani cewa ita kungiya kafin a kafa ta sai da aka zauna aka yi wato sharaɗi da hukuma cewa za a bi constitution 100%. To ya ce wannan ya ɗaure masa kai kafin a ce Babangida ya yarda an yi wa ƙungiyar rajista. To shi ne yana son hakikanin wannan bayani. Akramaka Allah, tunda daga sama kake, to muna ganin za ka fi ba da ansar wannan tambaya insha Allah. Akramaka Allah,
ayyau za ka yi ma a saman kake. To gaskiya wannan tambayar tana da wuyan a bada amsarta, musamman gare ni. Yana so ya sani ko an yi yarjejeniya, ku fito da kalmar a Hausance da zan iya ganewa, ko an zauna da Babangida za ku bi constitution a, ko kamata ya tambaye waɗanda aka yi ma izalar rijista suna gu, wanda ni ba na gu, ba zan iya ba da shaida akai ba. Amma idan constitution da yake rubuce ne, wanda muke da shi, ba mu gani an rubuta din ba, ka ko ka gani?
A'a.
To ina ga sai a aika tambaya saboda shikenan.
Assalamu alaikum. Masha Allah. Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam, wani shago mai namba Aisha 6, Law Shopping Complex, Daura Garan Daba Nauti, Kasuwar Wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayar mu, ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka: 0800 600 3225. Ga namba a cikin harshen Turanci: 0806030 2275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.